إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya bamu ikon rayuwa domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi wanda yake da suna la ilaha illallah ma'anaha muqaddaha da sauran abin da dai ita la ilaha illallah ta kunta wannan darasin namu na yau shine darasi na 25 inda darussa 24 sun gabata kuma mun biyo gaba-gaba na littafi har mun kawo inda yake bayani game da balalar la ilaha illallah a darasin da ya gabata hadisin da muka dakata a kansa ko kuma mun tsaya shahi na 100 inda kenan inda za mu tashi shahi na 101 kuma hadisin da muka dakata a kan shi hadisi ne mai magana a kan wani bawan Allah da Allah ta'ala ya tayar da shi ga tarin zurbai sun mashi yawa an buɗe failuka guda 9 ko wani fail iyakar ganinsa ba abin da ya ɗauke in ba zunubi ba amma sai Allah ta'ala ya sa a fitar da wata identity card ko ko wata ATM card haka binafa wata take dauke da la ilaha illallah sai aka aza akan ma'auni sai wannan karamar takarda da take dauke da kalmatul ikhlas sai ta rinjaya wannan bawan Allah ya samu jin dai da rahama ta Allah bayan Allah ya yi masa jerin tambayoyi yana cikin firgita da tsorata sai ga rahamar Allah zamu tashi a hadisin Abu Huraira an Abi Huraira radiyallahu anhu wannan hadisin an karbo daga Abu Huraira Allah ya fara masa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya ce sami'tum bi madinatin janibun minha kunje wata alƙarya ko wani gari wanda genin wannan alƙarya filbarri yana akan sarari inda ba cikin ruwa ba wa janibun minha sashen ɓangaren ita wannan alƙarya filbahar yana a cikin teku ƙalu na'am sai zaɓe suka ce mun jiya ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙala la taqumu sa'a sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya yi masahabansa bayani cewa alkiyama ba za ta tsaya ba a hatta yaghzuwa ha 70,000 har sai mutum 70,000 sun kai ma ita wannan alƙarya da take da ɓangare 2 a farmaki ɓangaren ta guda cikin ruwa ɓangaren ta guda a kan sarari sai an samu mutum 70,000 sun kai mata farmaki kuma waɗannan mutane 70,000 min bani Ishaq daga cikin 'ya'yan Ishaq bai za ja'uha idan suka zo ma wannan alƙaryar nazalu za su sauko zuwa ga ita wannan alƙarya فلم يقاتلوا بسلاح فذا سياكي دا مكامي با سنا تهي دا مكامان دا كما شري لياكي فما بذا سياكي دا مكامي با ولم يرمو بسهمين بذا ستوكي كبيا سياركي دا هتبا كما دا سنا توكي دا وين ننكايا وانا أتاد قالوا za su ce la ilaha illallah idan suka jumfari wannan alƙarya suka sauka kusa da ita wallahu akbar idan suka karanta kalmar ikhlasi kuma suka girmama Allah fa yasudu ahadu janibaiha sai ɗayan bangaren wannan alƙarya ya faɗi ya rubuce ala saurun sauri yace la a'lamu illa an qala ban san shi ba sai dai yace allazi bil bahr ni abinda na sani cikin riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa bangaren dake cikin teku na wannan alƙarya to shine zai fara rubucewa ثم يقول الثانية سنتساكي فدي كرو نبيو ذا ساكي أمتا لا إله إلا الله والله أكبر كما يائن إصحاب سببو سبعين ذا ساكاو فرمكي نياكي كما رأن كسا سجدا أكو كشن هرقو إذن سكي كلمة ديم بانغرانتا يروبو جنو kashi na biyu idan suka yi kalma suka girmama Allah ɗayan bangaren ta na wajen teku shi ma sai ya rubuce to idan suka wadi wannan kalma bai suka riga ne ko hal afa wannan bangaren na waje wanda ba cikin ruwa ba shi ma sai ya rubuce ya fadi summa yaqulu as-salisa sannan su zake wadi karo na uku kamar bangaren jinsin su na uku ya sake wadi la ilaha illallah wallahu akbar bayan sun wadi wannan fayufarraju lahum sai ayaye musu a kuranye musu idan suka wadi suna son dama su samu dama ta yadda za su shiga a cikin wannan alƙarya sai a bude masa ya zama gashi suna ganin komai na alƙaryar fayadkhuluha sai su shiga a cikin wannan alƙarya fa yaganamu sai su samu ganimar yaki saboda duk waɗanda a cikin sun riga sun tsorata sun girgita hankalinsu ya riga ya tashi babaina ma'am ya fasasi munal magani suna nan suna raba ribobin yaki da suka sama irja aw musare sai ga sauti na amo mai karfi ya zo musu na bayani fa qala inna dajjala sautin da zai kawo musu cewa to dajjal wa kar kharaja ya riga ya bayyana ya riga ya hito dama kuma da ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa shi Dajjal zai bayyana wato cikin kasar Sham Syria ta yau kuma can gabashin Dimishka gabas ga garin Dimishka zai sauka a kanin wasu hanyoyi guda biyu sanan ne zai bayyana inda zai ware ya dabanna kuma wada Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta Dajjal zai kwana 40 cikin duniya wuni guda nashi kamar shekara wuni na biyu kamar tsawon wata guda wuni na uku kamar tsawon sati guda sannan sauran kwanuka 37 su goma kamar yadda kwanuka suke yadda muka saba aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya dangane da hamzari da sauri irin na Dajjal yadda zai rinka tahiya sai ba da bayanin cewa tahiyarsa ta yi kama da hadari da ya kama mai iska yanda yake gudu yana tsaya haka bijal yake tsaya cikin duniya kuma sai ya yawace duniyar ga baki daya kawai garin Makka da na Madina su ne ba zai shiga ba saboda Allah ta'ala ya ajiye mala'iku da suke gadin waɗannan garuruka su ne kawai ba zai shiga ba amma sai ya shiga cikin duniya yayi banna a dama da hagu da gabas da yamma ko ina sai ya zo yayi banna kuma yana ta dauke da ni'ima da wadata da dukiya to idan labari ya kawo musu cewa to Dujalwa ya bayyana bayan su ga su sun ci nasara wannan alƙarya an ce Kustantaniya ce wasu kuma daga cikin maluma sun ce a Italiya ce bi ma'ana babban birnin Italiya na Rome to Allahu a'lamu wannan alƙarya dai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambace ta kuma akwai ta wadda rabin ta yake a sarari rabin ta yake a kan teku kuma babu shakka sai wannan abin ya gudana na kai mata farmakin yaki ba tare da an kafsa yakin ba ta hanyar ambaton kalmar ikhlasi da wallahu akbar sai zama ta ruguje kuma an samu shiga cikinta har an kwaso ganima sai kawai a wannan lokacin ne Dujal zai bayyana fayatrukuna kulla shay'in sai su bar dukkan komai na ganima tunda sun riga sun san cewa Dujjal fitina ne babu wani ba annabi da Allah ta'ala ya aiko face sai ya nemi kariya wa al'ummarsa dangane da masihu Dujjal saboda fitina tai da kuma ballar da zai watsa cikin duniya wayar ji'ul sai su dawo rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin ingantaccen littafinsa to wannan babban abin da za mu fahimta ga hadisi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da kudura da ƙarfi da iko kuma yakan aikata abin da ya so a lokacin da ya so ya aikata bai zama abin mamaki ba wadin kalmar ikhlasi da kuma girmama Allah sai zama na alƙarya ta ruguje wannan ba abin mamaki bane yana daga cikin abinda la mahala mu imani tunda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wadi za a yi haka ya zama mun sakankance mun ba da gaskiya mun yarda wanda babban abin da yake nuna mana falalalla ilaha illallah زي حديث المنقبة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر الله شكارة مشي الدا يتي لازم النبي قيلا دعميك استفتع قريشي وعليه ثوب أبيض قول نزو مشي ينا سيد سفافي فراهي wa huwa na'imun ala hali yana kwana ko yana bacci sama taitu sanan na sake zuwa wurin shi aka kenan saboda ladabi da ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana barci bai tayar da shi ba aka kenan idan ka zo wurin neman mutum yana bacci idan dai ba ya zama lalura lalle sai ka tada shi ba to da ka kyale shi saboda Allah ta'ala ya sanya kwanan ya zama hutawa a gare mu waja'alna nawmakum subata ay rahatan li abdanikum dai zama hutawa ga jikinku sai ga Abu Dharr al-Ghifari ya sake dawowa wa qadis kai kaza alhali ko da ya dawo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya farka daga baccin sa. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mai tsira da aminci yace ma min abdin babu wani bawa kaga ba a keɓe wani ba an shigar da kowa ba wani bawa qala la ilaha illallah da zai wadi wannan kalma ta ikhlasi thumma mata ala dalika sannan kuma ya mutu akan wadin wannan kalma illa dakhala aljanna wace ya shiga aljanna kaga duk abin da la ilaha illallah ta kumsa na umarni ko hani ya lamunta kuma yana tsaye akan kokarin sanin dukkan abin da aka azama sa saboda kamar yau mutun yace to bari ya wadi wannan kalma kawai yayi tsayin sa baya binciken addini baya kokarin sanin mina na Allah ya kallafa mishi kaga dama ita la ilaha illallah tana dauke da ma'ana da abin da take hukuntawa da sauran duk abin da yake yara tai akan ma'abuci wadin wannan kalma tun daga hadisin da muka wuto a baya da nisa wanda yake cewa Allah abin bauta ne annabi Isa bawan Allah ne manzansa kalmar Allah ce kamar da kuma hadisin ittiban da yake bin shi to babu shakka daga cikin falalan la ilaha illallah dukkan mai hadinta kuma ya zamana yana akan ita la ilaha illallah Allah ya karbe ransa to zai shiga aljanna amma ba ya dauki abin kidi yana kidi ba saboda su kan wadi la ilaha illallah amma suna kidi alhali kuma ba umurni akan ai kida akan lokacin da ake ambaton la ilaha illallah ko kuma mutun yana ambatar la ilaha illallah amma yana tuma yana faduwa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai umarni da yin haka ba man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna agani ba wai a taru ana kidi ana tuma ana faduwa ana bugun gaba wannan ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa cewa fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum ba sai ka bayyana mu wani kana zikirin Allah ba a'a kana tsaye za ka yi ambatan Allah kowa bai san kana nan kana yi ba kana zaune ma za ka ambaci Allah kana kwance ma za ka ambaci Allah kuma dukkan wani ambato na Allah to la ilaha illallah ita ce afdalul zikir amma dai ba tare da bayyanawa ba kana kokarin sanar da mutane ko kuma yin kidi ko bugun gaba ko tuma ana faduwa ko tara mata da maza wuri guda da sunan wai ana zikiri wannan sahabi Abu Dharr bin al-Ghifari radiyallahu anhu wa arda sai ce kultu sai nace wa in zana wa in saraka koda yayi zina yayi sata qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata Abu Dharr bin al-Ghifari ya ta'ajjab dan haka sai sake kwanko mu tambaya kultu wa in zana wa in saraka karo na biyu koda yayi zina koda yayi sata qala wa in zana wa in saraka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ko yayi zina ko yayi sata kultu wa in zana karra athalitha karo na uku kenan yace wa in zana wa in saraka koda yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in saraka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace koda yayi zina koda yayi sata ala rabbi an fi abi zari tare da tirmiza an ci abu zar da ma'ana shi abu zar bai laifi ba mamaki ya kai ha wannan kuma falala ce da baiwa ta Allah sa'annan wannan hadisi ba dalili ne ba akan mutun yace tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim turwaito to bari in je izina ma tunda dai najiya hadisi ya tabbata idan kana fadar la ilaha illallah koda kai zina koda kai sata zaka shiga aljanna. To dayan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani ai cewa la yazni zani ila yazni wa huwa mu'min, mazinaci ba zai zina ba san da yake yin zina alhali yana mai imani, sai an sance mai imani, sai dai bayan ya kare da baya imanin ya dawo ya tuba aka sari shi ma barawo ba zai zata ba san da yake yin zata yana mai imani. Daga hadisi ba yana dalili akan saukin kirman lehin zina ba yawa ko kuma sata. Sannan idan muka diba waɗanga jarima ɗin guda biyu ko wacce tana da haddi da Allah ya tanada mata, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littayinsa as-sariqu was-sariqa faqtahu aydiyawma akati hanni wansu, kaga irin girman mutum musulmi da darajarsa da muhimmancinsa a wurin Allah, amma kuma Allah ya yi umarni da cewa a katse hannun ɓarawo idan ya yi sata. Aka mazinaci namiji da mazinaciya mace fadlidu kulla wahidin minhuma mai ata janta wa'yanga wa'yanda ba musulmai ba ke nan wanda ba su rigaya suka yi aure ba. To waɗanda kuma suka yi aure za a je su ne a zuwa ga mutuwarsu. A ga wannan ya nuna akwai girman laifi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu a cikin suratul Isra wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan, Allah ya bayyana cewa mummunan kaba'ira ce ita zina. Amma dangane da falalar la ilaha illallah da yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Zar ya yi masa tambaya ya amsa tambaya, haka al'amarin yake tabbas, koda yayi zina koda yayi sata, amma hadisi bai zama buɗe kowa ba ga aje ayi zina, hadisi bai zama buɗe kowa ba ga aje ayi sata, kowanne guda daga cikinsu Allah ta'ala ya haramta shi kuma ya sanya haddi a kansa. Wa kana Abu Zar radiyallahu anhu wa arda, shi Abu Zar rawil hadis ya kasance Allah ya ƙara masa yadda, idza haddatha biha, idan ya bada labarin wannan hadisi bi hadha alhadith, idan ya labarta wannan hadisi ya karanta ma mutane, qala wa in rajima an tu Abi Zar, yace ko da bai an riga an turmuza ajin Abi Zar ba wai wani aibi yayi ko illa ba, innahu yata'ajjab, kawai yana mamaki da dibin baiwa da falala ta Allah. Dan haka wannan dinda yana daga cikin jerin bayanin falala ta la ilaha illallah. Hadithin managaba an Abi Zar an Sa'd ibn Abi Waqqas dai daga cikin asharatul mubashshara aw al mubashshirin bil janna, shi Sa'd ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna cikin gidan duniya radiyallahu anhu wa arda, Allah shi yarda da Sa'd ibn Abi Waqqas. Qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awatu zinnun, yace addu'a da zinnun yayi wanda shine Annabi Yunus, idda'a biha, lokacin da yake yin addu'a da ita wannan addu'a, wa huwa fi batnil hut, alhali yana cikin cikin kihi, yawa da wannan kalma la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wannan ita ce addu'a ta zinnun, lokacin da Allah ta'ala ya aika shi ga mutanensa ya ga yayi da'awa yayi kira al'umma ba su karba ba, sai gudu yashiga jirgin ruwa domin ya guje basu ya tafi ta wani bangare kuma sai a jirgin ruwan ya fara cangal cangal matukin jirgin ruwa yace babu makawa akwai wani bawan da ya saba ma ubangijinsa ko mai gidansa saka hanyar da za a bi ita ce ayi ƙuri'a dukkan wanda ya ɗauko ƙuri'a matsayinsa na mai laifi to za a kada shi cikin teku ne saboda jirgin ya samu damar shigewa sai ƙuri'a ta faɗa a kan annabi Yunus to sai kuma aka yi haka ɗin aka kada shi fasahama fakana minal murhadin sai a kada shi teku sai kihi ya haɗe shi yana cikin cikin kihin yake cewa la ilaha illa an ba abin bauta ma da gaskiya sai kai Allah subhanak sarki ya tabbatar maka inni kuntu minaz zalimin ni na kasance cikin azzalimai ma'ana wa'inda suka zalunci kansu lam yad'u bi rajulun muslim wani mutum musulmi ba zai yi addu'a ba da wannan addu'a ta Zinnun shi annabi Yunus wani mutum musulmi ba zai yi addu'a da wannan addu'a ba bi shay'in qattu a cikin kowane irin al'amari da dai illa stajaba Allah lahu wace Allah madaukakin sarki ya karba masa addu'arsa kamar wanda Allah ta'ala ya karba ma shi annabi Yunus alayhi salam rawahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wan Nasa'i da Imam Nasa'i shi ma ya rawaito shi wal Hakim da Imam Al Hakim An-Naisaburi wa Daya aka daya ya rawaito shi wa Ibn Abi Dunya fil Faraj shi ma Ibn Abi Dunya ya rawaito wannan hadisi a cikin wani littafi ne nashi da ake cewa Al Faraj wa sahahahu Al Albani Imam Al Albani alayhi rahmatullah yace hadisin ga hadisi ne ingantacce dan haka wannan hadisi ma dalili ne akan falalar la ilaha illallah cewa babu wani bawa musulmi da zai yi wannan addu'a akan wani abu da yake da shi na damuwa wace Allah ya karba masa addu'arsa nan kawai iyaka bambanci quwwatul imani wa du'ufi idan an ce abu yana yi to karfin imaninka shi da yasa ka yadda ka sakankance ka ba da gaskiya sai Allah ya baka cin nasara dofin iman kuma shi da yasa baka ma dauki cewa abin na yi ba sai zama ka zama bangaren ana inna ana inda zanni abdi bi yadda ka dauki Allah ta'ala sai Allah ya zama ma haka idan ka dauki mai biya maka bukatar ka ne ga abin da ka roka ka sakankance to sai ka samu biyan bukata haka babu makawa wannan addu'a ce wadda akwai bukatar mu rinka karanta ta domin Allah ta'ala yayi mana damuwar mu kamar wanda Allah ta'ala ya yayi ma annabi Yunus Allah ta'ala yayi bayanin cewa ba dan ya karanta wannan addu'ar ba to da wannan kihi ya zama shine kabarin sa azuwa a ranar alkiyama ne karanta ta sai Allah ta'ala ya umarci wannan kihin ya hito ya koma gehen teku ko gehen gulbin daidai inda wani juma yake ya amayo shi hadisin mu na gaba wa Abi Bakr radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo daga Abu Bakr Allah ya kara masa yadda qala Abu Bakr yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awatul makruh, da'awatu al-makruh, addu'a ta wanda yake da bakin ciki, ko addu'o'i na wanda duk yake dauke da bakin ciki. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullu la ilaha illa ant. Wanda da dauke da damuwa ko bakin ciki ya ci gaba da karanta wannan addu'a, Allah yana yayi masa damuwar da yake dauke da ita. Kuma lafuzza ne masu sauki. Allahumma rahmataka arju, ya Allah jin kainka nake fata ko kauna. Fala takilni, ya Allah kada ka dogara da ni ila nafsi zuwa ga ainihin kaina, kada ka banni da dubara ta. Tarfata aini, ko da kyaftawa gira. Wa aslihli sha'ani, ya Allah ka gyara mini sha'anina kullahu dukkaninsa. La ilaha illa ant, ba abin bauta mara gaskiya sai kai ya Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Ibn Hibban wa Hasan al Albani. Imam al Albani yace wannan hadisi ne hasan. Da ta Bukhari cikin jerin marwaita, da ba dan yazo cikin Adab al Mufrad ba, to Bukhari kawai ya wadatu. Da an kawo shi rawahu al Bukhari, to ya isa. Amma ba cikin Sahih al Bukhari hadisin yazo ba, a'a, ya zo a cikin littafinsa Al-Adabul Mufrad. To wannan kenan. Wadda addu'a, addu'a ce wadda kusan an jarraba ta, Allah ya sa rahama da albarka a cikinta. Babu shakka ni na san wani bawan Allah wanda ya kawo koke yana kasuwanci, Allah ya jarrabe shi, bashi ya yi masa yawa, ya ma zaɓi dai da ƙarshe zai yi hijira zuwa wani ɓangare. Zai zo wurin wani malami daga cikin malamai ya kai koke, sai ce to shawara da zan baka ga addu'ar masu baƙin ciki. Wanda duk ya shiga cikin damuwa ya ci gaba da karanta wannan addu'a da yaƙini, Allah zai masa mafita. Ya korungumi addu'a ga bakin gaskiya, hakika dukkanin bashin da aka binsa ya yi tahiyar da ya niyayi, amma da taimakon Allah sai da ya zama na ya biya kowa duk bashin da aka bine da ya kai shekara ba. Sa'annan kuma Allah ya bashi jari mai ƙarfi wanda yake a tu'ammuli da shi lokaci bayan lokaci, ya turo saƙo gida lokaci bayan lokaci ya zo da kai. Amma ya yi lokacin da ko yaushe ya zo gida yana iya ganin cewa ana iya kama shi saboda bashi ya yi mai yawa a gani, ko saboda imani da Allah, sannan da sakankancewa da cewa Allah zai biya bukata. Amma babban matsalar mu shine a rashin wato lamunta da yadda da kuma riko da gaskiya. Hadisin mu na gaba, wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wannan hadisin an karbo daga dan Abbas, Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa. Qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yad'u 'inda al-karbi, annabi ya kasance yana yin addu'a a gun bakin ciki ko damuwa. Yaqulu la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabb al-arsh al-azim, la ilaha illa Allah rabb as-samawati wa rabb al-ard wa rabb al-arsh al-karim. Muttafaqun alayh. Wa hari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Abdullah ibn Abbas Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa yayi bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin addu'a a lokacin bakin ciki ko damuwa. Ga abin da yake wadi cewa la ilaha illa Allah al-azim al-halim, ba abin bautawa da gaskiya sai Allah mai girma kuma Allah mai jimiri. Menene ma'anar Allah mai jimiri? za ka ga wasu na cewa Allah na da ka, wasu na cewa Allah biyu na, wasu na cewa Allah uku na, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su abinci, ya ba su abin sha, ya ba su lahiya, ya ba su arziki, ya ba su duk wani abu da suka bukata, tare da cewa lokacin da suka wada abin da suka wadi na cewa Allah na da ɗa da sama da ƙasa, za su kusanci su ruguje, don dai an ce Allah yana da ɗa. Amma saboda Allah yana halim, sai ya zanga shi duk bai kama su da wannan laifin ba. La ilaha illallah, ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Rabbul arshil azim, Ubangijin al'arshi mai girma. La ilaha illallah, ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Rabbus samawati wa rabbul ard, Ubangijin sammai guda bakwai, wal ard da ƙasai guda bakwai. Wa rabbul arshil karim, kuma Ubangijin al'arshi mai girma. Kaga ita ma waga addu'a idan muka kalle ta zamu ga ba wasu lafin zana masu yawa ba. Babu shakka ita ma tana daga cikin jerin addu'o'i na kuranyewar baki ciki, wanda tana daga cikin addu'o'in da ake son mu karanta bayan kai sallar asuba ko bayan kai sallar magriba. Tana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma tana daga cikin falalar la ilaha illallah. Wa akhraja at-Tirmidhi min riwayati Ali radiyallahu anhu wa arda, Imam at-Tirmidhi ya fitar daga cikin riwayar Ali ibn Abi Talib, Allah ya kawo masa yadda, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mai tsira da aminci yace, ala uallimuka, bana sanar da kai ba, kalimatin, wasu kalimomi, idza qultahunna, wa'inda idan ka wadi waɗanda kalimomin da zan sanar da kai, ghafarallahu laka, sai Allah ta'ala ya gawarta maka. Wa in kunta maghfuran laka, koda ka kasance wato halin kasantuwarka abin gawartawa. Qala la ilaha illallah al-aziz, la ilaha illallah al-aliyyu al-azim, kace la ilaha illallah al-aliyyu al-azim, la ilaha illallah al-hakim al-karim, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah rabbis samawati, rabbis samawati sab, wa rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sahahu al-Albani. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a cikin wannan hadisi da Imam Tirmidhi, da kuma yazo ta bangaren riwaya Ali dan Abi Talib, Allah ya kara musu yadda, akan cewa bana sanar da kai wata kalima ba ko wasu kalimomi, kalmar da ko kalimomin da idan ka waɗe su za a gawarta maka zunubin da ka ɗauka, Allah ta'ala ya yi maka gawara. To ka koga yanzu idan muka kwatanta da rayuwarmu, duk wani abu da aka ce za ka samu wani abu gare shi, walau ko da kanunan da muke amfani da su na sadarwa, cewa kila idan ka sayi katin naira 100 ana iya baka naira 500 ko ya yi da haka kyauta, kuma ba tare da an jaye kudin ba, za ka ga mutane suna ta kokari don su ci wannan nasara. To amma gawara tunda abu ne na gaibi, kuma inda za mu ware ganowa sai mun ce hayatun barzakhiyya, rayuwar da la ya'lamu kunha illallah. To daga nan ne za mu ware gano muhimmancin gawara Ubangiji. Amma na ana ta ambatar gawara, muna ta roƙon gawara, amma ba mu ga gawara ba, amma dai mun yi imani da ita. Daka za ka ga irin himmar da ya kamata mu basuwa ga duk abin da aka ambata na gawara, sai zan ba mu bashe ta ba. Ko da ka kasance an gawarta maka, to ai kana bidakari ko da ka san da gafara saboda shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana salla cikin dare har karawunsa su kumbura sai wani mu'mini ta ce ta ba Allah ya gafarta maka ba ma ta kaddama wa ma ta akhara min dambika sai ce abala akuna abdan shakura to bazan so in zama bawa mai godiya ba kaga wanda aka gafarta mu kenan bisa ga kaddarawa da a ce annabi ya aikata laifi tare da cewa bai yi laifi ba dan yana da isma bi ma'ana masumi ne to amma gashi yana fatar yayi ibada dan ya zama bawa mai godiya kenan mu muka yi cancanta da mai akan wannan na tsayin ko kuma kamar ka anna alwaqata bi shiru ila annabi sallallahu ta Allah ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan mu zama dan da ya dace malamin mu da bai samu zuwa ba saboda uduri ko dan jiki da yake shi haka Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba sura al-umma min lafiya albarkaci a alqur'ani Allah ya ba mu iko akan jimi da lauriya akan neman ilimi kuma in Allah ya ba mu Allah ya ba mu iko akan mai aiki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك